Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai ko kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Maryam Dauda a shirinmu na al'asar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu ga kanin labaran duniya.
To a Najeriya an gano wata yarinya da ƴan kungiyar Boko Haram suka sace. Yarinya tana ɗaya daga cikin ɗaliban nan su 219 da aka sace sama da shekaru 2 da suka gabata. ƴan kungiyar ISIS sun kashe akalla mutane 49 ciki har da mayakan da suka kame da ƴan adawar siyasa da kuma wasu da aka zarga da maita. Sannan kuma komandan rundunar sojan Amurka mai kula da Africa ya ce wato ya faɗa a yau Talata cewa Amurka na shirye don taimakawa wajen yaƙar ƴan ISIS da ke Libya.
To kamar yadda muka ji a kanin labarai an sami ɗaya daga cikin ƴan matan Chibok daga dajin Sambisa har wani ya tabbatar da cewa ya ma santa.
Ko santa muna tare ni dan Chibok ne na san mahaifin na kai wajen mamanta babanta ya rasu mamman ya rungume ta don fadi muna rike su ƴan wasu sun taru.
Yajin aikin da hukumar kwadugo ta Najeriya ta kira sakamakon ƙarin farashin man fetur ya samu goyon baya a jihar Legas.
Ita gwamnatin da ta mulki in aka ce yunwa ya kashe kowa a ƙasa, ai ba zai yi ba. Ita gwamnatin mulki za ta yi kawai akan mulkin ya kare akan talakawa, akan masu kuɗi kawai ta kare hakkin masu kuɗi su gaba da rayuwar suna jin daɗi mai ta kai 2000 za su iya saya a lita, shi kuma talaka ba zai iya sabon shikenan kuma shi sai zauna ba a matsayin ba bai da wani hakki akan gwamnati.
To za mu ji yadda su kuma jihar Adamawa suka juya wa abin baya duk a cikin shirin na wannan lokaci. Akwai kuma shirin himma. Yanzu ga cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An gano wata yarinya da ƴan kungiyar Boko Haram suka sace a Najeriya a raye a cewar shugaban wata al'umma. Yarinya tana ɗaya daga cikin ɗalibai 219 ɗin da aka sace kusan sama da shekaru 2 da suka gabata. Zambido Hosiah Abana, shugaban wata al'umma a Abuja daga kungiyar Bring Back Our Girls, wato kungiyar da ke kokarin ganin an ceto ɗaliban, ya sanar da cewa ƴan ƙato da gora ne suka gano yarinya a dajin Sambisa da ke jihar Borno a jiya Talata. Sai dai wani ɗan uwan yarinyar ya ce tana ɗauke da juna biyu. Haka shi ma sakataren kungiyar iyayen ƴan matan Chibok ɗin, Lawal Zanna, a hirarsa da sashen Hausa na muryar Amurka ya bayyana yadda aka gano yarinyar.
Jiran JTF na Tamkatan Dambuwa, neighboring local government namu sun fita operation. To anan suka haɗu da su, suka shigo, suka ce da take ita ɗayar makaranta ce na sakandaren Chibok. Sai ba su tsaya ba, suka ɗauko ta a cikin motocinsu da dukkansu motoci guda uku. Sai suka shiga Chibok, da suka shiga Chibok kafin in ji labarin sun riga sun wuce har ƙauyen Balala inda mahaifiyar wannan Amina take. Da suka kai ta gida abun mamaki garin gaba ɗaya, yadda wanda ya kasance tare da su suka kowa dai yana gane kamar wani sabon abu ne ya faru wanda ba a yi zato ba. To shikenan sai nan da suka zanna suka je maman ya ta ganta da yake babanta ba da nan mamanta ne kawai. Sai gashi na maman ta fashe da kuka suna ba maman hakuri a yadda shi kamar da namu na JTF yake gaya min. To shikenan bayan da muka kare muka yi gaisuwa da ita shikenan da suka shiga mota suka ce za su kai wa sojoji na Dambuwa. To shi nan muka roƙo su suka fita muka koma gida.
Yanzu aka tana wurin
ita dai ta koma Dambuwa. To daga Dambuwa mai yiwa za a kai sa Maiduguri.
Yawa to wani hali take ciki?
Tana nan dai ita jikinta dai yana nan dai somehow haka, amma kuma tana nan da jiɗa a hannunta, kuma ɗan nan dai ban tambaya ko na sama ce ko namiji ba.
ƴan Boko Haram sun sace ƴan matan ne daga makarantarsu a garin Chibok da ke arewa maso gabashin Najeriya. A watan da ya gabata, Brigadier General Rabi Abubakar, daraktan yaɗa labaran tsaro na sojan Najeriya, ya faɗawa muryar Amurka cewa dakarun ƙasar ba za su gaza ba a ƙoƙarin da suke yi na ganin sun ceto mutane, ciki har da ɗaliban na makarantar Chibok da ƴan Boko Haram suka sace.
'Yan ƙungiyar ISIS sun kashe akalla mutane 49 ciki har da mayakan da suka kame da 'yan adawar siyasa da kuma wasu da aka zarga da maita tun watan Fabrairun shekarar da ta gabata a birnin Sirte da ke gabar tekun Libya. Wuri da ya zamo tunga mafi ƙarfi ga mayakan ISIS a wajen Siriya da Iraki, a cewar rahoton wata ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa, ta ce mayakan ƙungiyar ISIS sun yi satar mutane da dama, kama daga mayakan Libya da aka kame suka bace a garin na Sirte. Human Rights Watch ta ci gaba da cewa yawansu ana zargin ma kamar sun mutu. A sauran garuruwan da 'yan ISIS suke rike da su kuma, kungiyar masu da'awar jihadin sun kafa shari'ar musulunci mai tsauri a birnin na Sirte, inda suke sa ido a harkokin jama'ar garin na yau da kullum, kama daga tsawon wandon da maza za su saka da kalar kayan da mata za su sanya da kuma umarni wanda za a ba wa dalibai a makarantun gwamnati, a cewar kungiyar mai sa ido. Mayakan ba sa samarwa da jama'ar muhimman ababen more rayuwa, a cewar ita kungiyar. Maimakon haka, sukan karkata akalar abinci, magunguna, man fetur, kuɗi da kuma gidajen da suka mallake daga waɗanda suka tsere zuwa ga ɗumbin mayakansu na sa kai kusan 1,800 a birnin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Amurka bai kula da Afirka da ake kira AFRICOM a takaice ya faɗa yau Talata cewa dakaran Amurka na shirye su taimakawa tawagar da za ta horas ta kuma samar da kayan aiki don yaƙar dubban mayakan ISIS a Libya duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta shirya. Kwamandan rundunar ta AFRICOM, General David Rodriguez, ya ƙara da cewa siyasar Libya ta sa ba za a iya gane waɗanne mayakan ne ke ɓangaren gwamnatin haɗin kan ƙasa ba, wadda ake kira GNA a taƙaice, abinda ya sa Amurka dogaro ga gwamnatin wucin gadin ƙasar don tantance wake tare da ita kuma wake adawa da ita. Mr. Rodriguez ya ce ta yiwu dakaran su ne za su hana bazuwan mayakan ISIS da zarar an gane mayakan da ke goyon bayan gwamnati an kuma taimaka musu. Yanzu haka dai ƙasar Libya na ƙarƙashin dokar ta ɓaci da aka kafa mata ana hana mata saida makamai don a tabbatar da makaman ba su kai hannun 'yan ta'adda ko mutanen da ke ƙoƙarin gyara zamansu akan kujerar mulkin ƙasar ba.
An sami rahoton ɓacewar akalla iyalai 200 a Sri Lanka, kuma ana fargabar ta yiwu laka ta binne su biyu bayan ruwa da aka yi kamar da bakin ƙwarya, a cewar ƙungiyar bada agaji ta Red Cross da ke Sri Lanka a yau Laraba. Wata sanarwa da ƙungiyar ta Red Cross kuma ta fidda ta sanar da cewa an tura ma'aikatan jin ƙai sun tafi tun da safe tare da jami'an gwamnati wajen, kuma sun ceto mutane akalla 180 duk da ɗaukewar wutar lantarki da aka samu a ƙauyuka da dama da ke gundumar Kagyalle. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Kamar yadda muka ji a labarai, an sami ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok a dajin Sambisa, har wani ya tabbatar da cewa ya santa. Ga rahoton da wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya aiko mana daga Maiduguri.
Wasu bayanai da ke fitowa da dimi-dimi shi na nuni da cewa an gano ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace tun shekaru biyu da suka gabata. An dai gano wannan yarinya ne a wani ƙauye da ke tsakanin wani gari da ake kira Bale da kuma dajin Sambisa, inda 'yan banga da rundunar sojan suka shiga don gudanar da sintiri. Tun dai aka mika wannan yarinyar ga jami'an tsaro da ke ƙaramar hukumar Dambuwa don ci gaba da gudanar da bincike a kanta. Malam Afagude na ɗaya daga cikin jami'an sintiri da suka gano wannan yarinya da kuma ya kasance ɗan garin na Chibok. Tabbatar mini da cewa shi ya gano yarinyar da idanunsa, har ma sun kai yarinyar zuwa ga iyayenta kafin a mika ta ga jami'an tsaro. Ga ma yadda hidan nam ya kasance da shi ta wayar tarho.
Dambuwa?
Okay,
ina ku same ta ne daga nan me?
Okay, an same ta wani jejin Bale ne kusa da area Kabisa.
A jejin me?
Bale. Kusa da area Kabisa, Bale.
Okay, kusa da area Kabisa.
Kamar
da me kuka ganta lokacin take dauke da shi?
Ba ina gane ba, suna nan turum ne, an shiga da su akan an fita patrol ne, aka an gusha area. Ana kira kaza, ana zirga-zirga, so sun ji harbe-harbe sai suka gudu. Dan da aka gudu su ne aka samu aka tare a wurin.
Suna da yawa a wurin ko?
Amma shiga a wajen da ne mafi lantarki ne
to ita ne ita kare ce yar Chibok a cikin su
sai wannan name message wanda aka dan daura musu aure a can da suka haihu yayin da yadin yaro mufi ne kuma tare da shi aka kama
okay an kama shi shi ma mijin nata ko
shi mu da wannan mufi ne lokacin da aka shiga mufi shi ne aka kama yaron da karfi aka je aka daura musu auren dole
na'am okay shi yaron shi ma kamo shi aka yi aka zo ka hada su aka masa aure
sai da naka yarinya mai yana fada aka mijin mai yana fada aka
na'am shi mijin nan ina ne shi dan mufi ne
yake daga mufi ne yake
yanzu yar nasu ita yadda aka ga suna dauke da za ta kai kamar wata nawa ko shekara nawa a hannunta
to yani yaro ne
jinjirin dan yaro gangani
yaro ba zai wuce ko wata biyar haka ba wa hannunta
a hannunta ko amma ita ta an samu ku da bakinta cewa ita ya tana daga cikin yan matan Chibok din
mun san ta muna tare ni dan Chibok ne na san mahaifi na kai wajen mama da baban da yar rasu mamman ya rungume ta sun fadi muna rike su yan wasu sun san taro sun nema ba mu bar musu duka cewa wannan ba zai yi ba aka tura su gida da
na'am ko har kun je ma Chibok din wajen iyayenta iyayen nata kuma sun ganta sun
a mun ni ne na je na yi salama kofin gidan su na ga mama na ce to mama ki zo sai ta fita na ce ki je wajen mota ki duba wajen mutane ga ta sai ni ta ce Amina kawai su tarin gureta sai dole ta kuwa sai ta kama kuka san yanya tana ce mama karki kuka ban san zamu sake haduwa duniya ba kashi Allah ya hada mu wannan abu fariki ne karki kuka abin da yarinya take fada
sauran matan ina ku ga kai su
abin da take fada take a cikin su guda shida yara su amma sauran duka suna wancan jeji din
na'am a wannan jejin Sambisa din
kuma dukkan su suna da rai kuma an aurar da su duka ya tace
duk an aurar da su yanzu haka suna warwa take da
abin da take fada mana
kenan dai daga cikin jami'an da ke sintiri wannan yanki na Zambisa kenan ke mun bayani game da wannan yarinya da aka gano da aka ce tana daya daga cikin yan matan nan da aka sace tun shekaru biyu da suka gabata da kuma yace ana kiranta Amina kuma ta zo ma da danta guda bayan auren dole da yan kungiyar suka yi mata da wani saurayi da shi ma ake zargin sun kame shi ne Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to Allah ya kyauta yajin aikin da hukumar kwadago ta shirya a Najeriya sakamakon karin farashin man fetur ya samu goyen baya a jihar Lagos ga wakilin mu baban gida Jibrin
when I remember Chima I remember the struggle let's not give up people
ƴaƴan kungiyar kwadago ta tarayyar Najeriya kenan a lokacin da suke gudanar da waƙe na zanga-zangar lumana da suka gudanar a dandamalin shiga babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Ikeja a jihar Lagos a lokacin wannan zanga-zanga na lumana da shugabanni daban-daban na kungiyar kwadagon sun yi jawabi inda suke jaddada cewa wannan yajin aiki ba gudu ba ja da baya sai dai idan gwamnati ta rage farashin albarkatun man fetur da ta kara kamar yadda suke cewa
we are back again we will continue doing it over and over and over and over again
yace an dade ana ce da bazawar talaka a Najeriya kuma lokaci yayi da zamu yi ta waye mu nuna cewa bamu yarda ba canjin da aka ce za a yi mana kenan wannan ba shine canjin da talakawan Najeriya suka zaba ba don haka muna kira ga gwamnatin Muhammadu Buhari da ta duba wannan al'amari da ta yi ta kuma maida farashin albarkatun man fetur zuwa tsohon farashin kamar yadda yake a da kamar waziri na kungiyar arewacin Najeriya na daya daga cikin waɗanda suka yi jawabi kuma na tambaye shi dalilin wannan yajin aiki
dalili shine halin da ƴan Najeriya suke ciki da kuma wannan ƙarin kuɗin mai da ya taso a lokacin da ya zo ba zata ba saboda ana cikin halin kunci kuma maimakon gwamnati ta kawo wani mafita wanda ƴan Najeriya zai zama to koda ana cikin kunci ita da ma gwamnati an yi ta ne dan kulawa da haƙƙin mutane kuma sauƙaƙa abubuwa ga al'umma to maimakon ta yi hakan sai kuma ta juya maimakon ta yi maganin abun ta rage ma mutane matsala sai kuma abun ya zama to kaman karuwa yake ana tura mutane suna ji da wahalar rashin kuɗi da yunwa da matsalar rashin abinci sai kuma ka ƙara kuɗin mai to kaga anan shin wani tallabi zamu iya cewa gwamnatin nan ta nuna ma talaka na Najeriya ga baki daya to shin ita gwamnatin da ta mulki in aka ce yunwa ya kashe kowa a ƙasa ai ba zai yi ba ita gwamnatin mulki za ta yi kawai akan mulkin ya kare akan masu kuɗi kawai ta kare hakkin masu kuɗi su gaba da rayuwar suna jin daɗin mai ta kai 2000 za su iya saya a lita shi kuma talaka ba zai iya saba shikenan kuma shi sai zauna a matsayin bai da wani hakki akan gwamnati to hakan shine bamu daman mu yi shawara mu yi tunani mu ga abin da ya dace mu mu fito mu yi wannan zanga-zanga mu goya mu ɗan kwadago goyon baya mu tabbatar cewa gwamnati ta duba wannan tunani da ta yi don ta yi gyara ta kawo sauki ga
to sai dai a bangare ɗaya Alhaji Ado Dan Sudu da ke zama shugaban wata kungiyar arewacin Najeriya a Lagos ya ce ko ka kadan ba sa goyon bayan wannan yajin aiki.
Wannan abin da kungiyar Kwadago suke yi ba ma goyon bayan sa, ba ma son sa, kuma ba ma tare da su. Wannan magana subsidy da ake magana da gwamnatin tarayya ta janye. Yanzu ka duba abin mamaki da aka janye wannan subsidy, zaka ga cewa gidajen man gaman nan ko ina ga hina. Amma da ba subsidy sai kai awa 3 awa 4 awa 5 a gidan mai kuma ka sai man maiwa akan naira 200 ma.
Jami'an tsaro na ƴan sanda ne dai suka yi wa ƴan kungiyar Kwadagon rakiya tare da sa ido da ganin cewa an gudanar da wannan zanga-zanga cikin lumana da kuma kwanciyar hankali. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To a jihar Adamawa kuwa juyawa maganar yajin aikin cire tallafin man fetur da aka yi suka yi wa baya.
Yaji aiki ne wanda bai samu karbuwa a wurin jama'a ba, shi yasa muka fito. Abu ne wanda su wannan mutane muna cikin saka mai wuya, amma ba su yi mana wani abu ba, sai yanzu su akan suna son mu mara musu baya, sai mu mara musu baya. Mu ma'aikatan Adamawa wasu sun shekaru wata 6 wata 5 ba albashi, bayi abin nan ba protest ba, sai yanzu ne za a yi protest.
Wannan Adamawa ne, amma wannan na Najeriya ne
gaba. Eh, shi nake ga maka, ai kungiyar gaba ɗaya ta abu din daga rasa ne, akwai rashin karanan hukumomi, akwai na jihar, akwai kuma na tarayya, kuma dukkansu suna bin alƙibla ɗaya ne.
Kuma Dauda Maina da ke zama shugaban kungiyar Kwadago a jihar Adamawa ya ce ne za su ci gaba da wannan fafutuka da suke yi da mai 'yan Najeriya.
To, muna so mu ga 'yan Najeriya su fahimci cewa wannan faɗan da muke ba muna domin gashin kanmu ba ne, muna yi ne don saboda mu fato musu haƙƙinsu. Misali dai nake so na bayar a nan, an ce mana an cire tallafi a kan man fetur naira 13 da kobo 70, sannan farashin gwamnati kuma naira 86 ne da kobo 50. Idan ka haɗa zai ba ka naira 100 ne da kobo 2, to na ka samu naira 100 da kobo 45. So ka ga nan fa mu muna gani kamar aiwashin shugaban kasa coge ne, an ba shi alin gulli an rige ya ce a hannu.
To ne da gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti na musamman domin sasantawa da 'yan kungiyar Kwadagon. To ko ina a kwana game da wannan batu na sasantawar?
Honorable Ibrahim Bakatel Hassan da ke zama hadimin shugaban kasa kan ayyuka da tsare-tsare ya ce gwamnati za ta ci gaba da tattaunawa da 'yan kungiyar Kwadagon.
Kamar dai sasantawa an gama da kashi 80 cikin bangare na Kwadago, sannan kashi 20 da suka zo rashi ma kofa bude. Idan yanzu ya ga ya fahimta kofa bude yake tare, kuma ka san ita gwamnati ta kafa kwamiti na mutum 14 wanda za su duba na daya batun ƙarin albashin ma'aikata, na biyu wannan kuɗi da gwamnati ta ware don taimaka mutane a ƙasar social safety net na biliyan 5 ɗin da aka ware, sannan su musu kawo shawarwari.
Yamma dai zuwa lokacin aiko da wannan rahoto, bankuna, kasuwanni da kuma tashoshin mota suna buɗe a jihar Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka, da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. A cikin shirin namu na yau, har yanzu muna ci gaba ne da tattaunawa da Dr. Nasir Mai Nasara, dan asalin kasar Jamhuriyar Nijar, amma mazauni kasar Canada. Kuma a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda Nasir zai fara muna bayanin sauƙin karatu a kasar Canada da idan aka kwatanta shi da sauran kasashe musamman Afirka.
Komi da sauƙi yake zuwa, kamar yanzu a nan, kamar a ce a shekara guda in zan ba da karatu a university, kamar me ake ce a kasan chuck cray da kake rubuta a
Ali,
kaga a nan kamar yanzu ba kace ba nike aiki da shi tunda komi informatics ya shiga,
komi ta computer ake yi.
Ta computer ake. Amma kaga ni hal yanzu na tahi Africa ina ba da karatu,
sai ka rike Ali,
sai na rike shi a hannu. Taliban ba kullum ba suke da kamar duka takardun, ka gani ko sai nayi daga nan na aika musu, kenan ka gani wahala ba ɗaya bace ba. Abin da zan iya yi a nan a awa guda ba na iya yin shi ba kamar a Niger ko Burkina a awa guda, tunda dai ba su da duka abin aikin, kaga daga shi ne abin yake bambanta.
Kayi ɗalibta a gida? Kayi ɗalibta a nan ƙasan Turai? Kai malanta ko kuma kana malanta a gida kuma kana yi a nan? Ya dangantaka malami da ɗalibi yake a nan Ottawa,
Ottawa
da kuma ya dangantaka malami yake a gida Nijar? da ma sauran kasashen Afirka.
Eh kware kwa. Ki kasan miya shi in ka ga me yake ta makaranta. In ka liƙa ka ga makaranta abinda ake a makaranta shine ake yi a ƙasa. Kamar yanzu anan
ka ga. Me zaka ci haka?
Eh ne sai ne ci haka tunda yanzu kaman doki misali anan Canada ka bin yizancin gida doki nan Canada. Mu anan da akan ni nake bada karatu ni nake bada ilimi. Su dalban suna da incin su kwatanta nayi da kyau ko ban yi ba da kyau. Kaman su da suna bani suna kaman suna cika takarda su ce ai Nasir
karatu
yayi ko bai ba. Ka gani ko? Wannan yana sa kaman in gyara kai na ko kuwa in abin da bai yi in gyara shi. Ka gani abin sai yana gyaruwa shekara da shekara.
Ko a lokaci ana ƙara inganta shi kenan.
Yawwa. Amma ka gani a kasashen mu hali yanzu tunda dai in aka ce maka wannan malamin ka ne in kai yake ci almashiri ne ba ka sau ba zaka ce malam bai ba daidai.
Baka ce malam yayi kuskure.
To an tuka dai sai ka yi nazari biyu ko uku tukun so biyu ko so uku kafin ka hudi. To kaga wannan yana iya sa kamar yanzu a ce malami a can sai yayi tsamanin shi sanin shi daga shi sani ya kare to ka gani ci ne yake ka kaman kuskure mafi yawa wanda ni na gani kamar yanzu an naje can na ci an karan wannan mai kita talban na
talbanga
ina ce musu to yanzu mu zantsanta mu ga ya ne ku ya kuka gani sai su ce mana ah mu hawa haka bane ba ba mu saba ba tunda na san da ban haka ne ba su saba ba tunda ni ma da nake karatu a lokacin a university an mushe zance mushe shi ne babu gardama
abinda duk mallam ya ce ta zauna
shikenan babu wani gardama to ka gani nan daban ne kai iya cewa da anan an muna karatu a lokacin da muke hodi me yake ta daliban suna da incin su je bisa internet su gani in abinda na hodi gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba. Ka gani kenan wannan yana sa ni da kaina kafin in hodi abu sai na tabbata da abinda na hodi gaskiya ne tuwa. Amma ka gani a wajen mu to a Niger kasashen mu har yanzu ba mu kai ba wannan matsayin da zai sa kaman a ce harkokin su sake ko su doke wani fanni daban.
To Nasiru da yake Canada yanzu nan da iyalin shi yake zaune kenan.
Da iyali na nake anan to tsakanin nan da horin shi.
Idan muka fito daga cikin makaranta to muka zo waje ya zaka ce kuma game da rayuwar mutane a waje wannan karan mu'amala tsakanin mutane.
To ka sani shi ne ake cewa ga koshi ga kwanan yunwa.
To
tunda ce ni da na girma a ƙasa kamar Niger da biyoyin mu tana da bambanci da dama da tabiyoyin nan. Ka gani nan kamar yanzu sai in yi wata guda bumi bai ina kwana da magwabcina.
Sabana abinda ke faruwa a Niger?
A Niger haba daga ka tashi magwabcinka ku yi hira ku yi zance kowa ka gani ko kowa ya san kowa amma anan baka da daman ma a ce kaman ka ga magwabcinka tunda lokacin da shi ya tafi aiki tana yiwa kai daman ka tafi aiki ko kuwa lokacin da ya komo ko kuwa fa ku da dai ganawa haka yanda kamar ake yi a Niger wannan shi ne ya yi wuya. Shi ne yake wuya shi ne yake sa da in ka gani mahiyawancin mutanen da suke zuwa daga kasashe kamar Niger suke zuwa nan. In ka liƙa ka gani kullum a junansu suke tunda dai yana da wuya a ce wani ta biyoyin ka gane ko. Kamar ko in yarda da su ko kuwa dai a ce dai kawai in zamna da shi. Shi kuwa ka gane ban ni da incin in ce ma makwabcina abin da ka yi haka ne ko ba haka ba ne ba.
Kowa tashi tafi shi ake yi kenan.
Yawwa ka gane kenan. Dai shi ne abin da ka ga kake iya ka san ba ka iya ba maganin shi. Shi ne kake kiyayewa. Shi ne yake sa zaman ka gane ake yi shi haka ake tafiya da shi.
Yau ma kamar kullum. Dakta anan ka ci gaba da yi mana bayani a cikin shiri na gaba. Masu aure a tarbe masu cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu amadin bakon namu Dr. Nasir mai nasara da Julie Gresham wata da ta sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa she ta kyar ga inji fulani Riga babu busa she Riga babu busa she dajin Allah lale nare nake ba Muhammadu
in to a gaishe ka da wannan shiri yanzu ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email
Wasiƙar mu ta farko a yau na cewa muna jajantawa dakarun sojan Najeriya bisa ga ceto ɗaya daga cikin ƴan matan makarantar garin Chibok dake hannun mayakan Boko Haram sako daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Quarters Gombe Assalamu alaikum VOA Hausa hakika kama tsohon gwamnatin Kaduna da hukumar EFCC ta yi bai zo mana da mamaki ba domin kuwa duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi Shi kuma babba Haruna Bajo kace waye Assalamu alaikum murya Amurka ai duk wanda yace zai hadi gatari sai a sakar masa kota yunkunnan uwar shegu da wani bangaren kungiyar kwarugo tayi akan cewa dole sai ta shiga yajin aiki bayan kuma an zauna da shugabannin kungiyar da mahukuntan Najeriya abin Allah wadai ne dan haka muna goyen bayan barazanar da gwamnati tayi na rike albashin duk wanda ya shiga yajin aikin da babu mai shiga tasko sai talakawa Wasiƙar mu ta gaba kuma cewa tayi haba kungiyar kwadagon Najeriya ya kamata ku sani duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to tashin hankali ma ba zai kawo ba dan haka ya kamata ku sake tunani sako daga Abubakar Lawal Abubakar Daura ita ma wasiƙar mu ta gaba cewa tayi dan Allah ku fada ma kungiyar kwadagon Najeriya akan cewa su dakatar da matakin su na zuwa yajin aiki dan yajin aiki ba abin da yake haifarwa illa jefa talakawa cikin kuncin rayuwa sako daga Kumarar Nuhu Bello daraja Kasar Gusau dan kishin kasa ita kuma wasiƙar mu ta ƙarshe a yau cewa tayi to gwamnatin Najeriya sai a dage wajen tabbatar da adalci a kokarin janye tallafin man fetur da kika yi tare da ikrarin kyautata rayuwar miliyoyin talakawan Najeriya da suke fama da matsin rayuwa sako daga Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa
to kafin mu ƙare bari mu je ga labarai amma a takaice
To a takaice tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ƙara kusantar samun tikitin tsayawa wato tsayawa jam'iyyar ta takarar shugabancin Amurka zaben shekarar nan bayan nasarar ta samu jiya a zaben fitar da gwannin da aka yi a wasu jihohin kasar bisa ga yawancin kur'un da aka kada wanda kuma aka kidaya na zaben fitar da gwannin A jiya talata a jihar Kentucky, Clinton na gaban Senator Bernie Sanders da kusan kuri'u 2,000. Sai dai jami'an zabe sun ce ba za su bayyana wanda ya lashe zaben ba tukunna, amma tuni Ms. Clinton ta ce ita ce ta samu nasara. An gano wata yarinya da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace a Najeriya a raye a cewar shugaban wata al'umma. Yarinya tana ɗaya daga cikin ɗalibai 290 ɗin da aka wato 219 ɗin da aka sace kusan sama da shekaru biyu da suka wuce. Sambira Huzaya Abana, shugaban wata al'umma a Abuja daga kungiyar Bring Back Our Girls, ya sanar da cewa 'yan ƙato da gora ne suka gano yarinya a dajin Sambisa dake jihar Borno a jiya talata. Sai dai wani dan uwan yarinya ya ce tana dauke da juna biyu. Haka shi ma sakataren kungiyar iyayen 'yan matan na Chibok Lawan Zanna Ahira da sashen Hausa ya tabbatar da yadda wannan lamari ya wakana. 'Yan kungiyar ISIS sun kashe akalla mutane 49 ciki har da mayakan da suka kame da 'yan adawar siyasa da kuma wasu da aka zarga da maita a tun watan Fabrairun shekarar da ta gabata a birnin Sirte.
To an gaishe ki sai kuma an jima za mu sake dawowa a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu amma kar ku kashe radio domin Halima da Jamila sun shirya tsaf a shirin yau da gobe a madadin ita Maryam Dauda da tace ni gabatarwa da Julie Lethers Gresham wadda ta bada umarni sai engineer mu na yau Eden ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya